Sashen Hausa na Amurka ake sauraro kan mita 25-21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani Sarauniya Nomad da Lolniya da kuma far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan yammacin Asabar. Ga kanun labarai.
Kwararru a fannin kiwon lafiya da malaman jami'o'i sun nema a dake gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil saboda cutar Zika. Wasu sabbin alƙalamla da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura sun nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙauran sosai daga yankin yammacin Afirka. Kusan masu zanga-zanga 1000 ne suka yi dandazo tare da rera waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke San Diego, yayin da Donald Trump yake jawabi ga magoya bayansa.
To madalla, har yanzu bangarorin jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya sun kasa ɗinke barakar su, yayin da babu ɗaya daga cikinsu da aka kyale ta shiga cikin headquarters jam'iyyar. A jamhuriyar Niger an ba da matatar mai ta Soraz izinin sai da kashi 50 cikin 100 na man da take tacewa. Haka kuma a Najeriya, wasu na kusa da attajirin Muhammad Indimi sun mai da martani ga rahotanni da sharhohin da suke bazuwa a shafukan sada zumunci na intanet, inda ake caccakar wannan attajiri kan wai ya ba da gudunmawar naira miliyan 4,000 da wani abu ga wata jami'a a nan Amurka. Muna kuma tafa da filin amsoshin tambayoyin ku. Halin yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wata wasika dauke da sa hannun kwararru 150 a fannin kiwon lafiya ta yi kira da dage ko kuma a maida gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil zuwa wata ƙasa saboda barkewar annobar cutar Zika. Waɗanda suka saka hannu a wasikar sun haɗa da kwararru a fannin kiwon lafiya da jami'o'i daga ƙasashe da dama, inda suka nuna cewa an kai hankali nesa idan har aka gudanar da gasar kuma hakan bai dace ba. Daga cikin waɗanda suka saka hannun hadda tsohon mai ba da shawara a fannin kimiyya a fadar White House, wato Dr. Philip Robin. Wasiƙar ta kuma yi nuni da cewa irin nau'in cutar ta Zika da ta ɓulla a Brazil tana da wani fasali da ilimin kimiyya bai taɓa gani ba. Ita dai ƙwayar cutar virus ta Zika ana alaƙanta ta da sa a haifi jarirai da nakasa kamar ta ƙananan kawuna. Tun a baya dai hukumar lafiya ta duniya WHO ta gargaɗi masu juna biyu da su guji wuraren da cutar ke bazuwa, ciki har da gasar wasannin ta Olympics da za a yi a Brazil. Wasu sabbin alƙaluma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar sun nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙaura sosai, waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin Afirka su bi ta Algeria da Libya, sannan su nausa yankin nahiyar Turai. An bayyana alƙalman ne a wani rahoto da ƙungiyar ta fitar, wanda ya nuna cewa fiye da baƙin haure 60,000 sun ratsa ta hamadar yankin Agadez da ke jamhuriyar Nijar tsakanin watan Fabrairu da na Afrilun wannan shekara. Rahoton ya kuma nuna cewa kusan kashi 2/3 na yawan mutanen an gano cewa suna barin jamhuriyar Nijar ne zuwa arewacin Afirka, sannan sauran mutanen wasu ne daban da ke komawa cikin ƙasar. Mafi aksarin bakin hauren na fitowa ne daga Najeriya da Nijar a cewar rahoton, kana sauran suna fitowa ne daga Senegal da Gambia da Mali da kuma Kamaru. Wani kakakin kungiyar, wato Joel Milman, ya ce adadin masu yin amfani, wato tafiya, na karuwa ne saboda kuɗaɗe kaɗan da ake caja zuwa Arlit da sauran yankuna da akan fice zuwa ƙasashen waje.
The average cost of migration is anywhere between US$85 and US$345.
Yace kudin da aka fice ja baya wuce dala 85 zuwa 345 na dala Amurka, wannan kuma kan iya zama dalili. Kusan masu zanga-zanga 1000 ne suka yi dandazo tare da rera waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke San Diego, yayin da Donald Trump, da ake tunani zai yi wa jam'iyyar Republican takarar shugabancin Amurka, yake jawabi ga magoya bayansa. Masu zanga-zangar waɗanda ke ɗauke da tutocin Amurka da na ƙasar Mexico sun yi fito na fito da 'yan sanda a birnin da ke kudancin California, wanda ke da tazarar tafiyar kilomita 24 daga kan iyakar Mexico, inda kaso mafi tsoka na mazauna yankin al'ummar Latino ne. 'Yan sanda sun ce sun cafke mutane 3, ciki har da wani mutum da ya tsallake wani shinge da aka gindaya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda. A baya da Trump ya yi ikirarin cewa zai duba yiwuwar gina wata katafariyar wato katafariyar katanga tsakanin Amurka da Mexico saboda dakile kurarar da bakin haure ke yi zuwa cikin Amurkan daga Mexico. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu hare-haren sama da Amurka ta kai hade da wani na ƙasa da dakarun Turkiya suka kai sun halaka mayakan IS 104 a arewacin ƙasar Siriya a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Turkiya. Rahotannin sun yi nuni da cewa wannan hari ramuwar gayya ce ga harin wani roka da mayakan na IS suka kai da ya fada a lardin Kilis ya kuma raunata mutane biyar. Har na Amurka har ila yau ya lalata wasu gine-gine guda 7 waɗanda ƴan kungiyar IS ke ɗauka a matsayin headquarter. Izuwa yanzu a wannan shekara kadai mutane 21 suka halaka a yankin Kilis, kana wasu da dama sun ji rauni dalilin makamai masu linzami da akan harbo daga ƙasar ta Siriya. Turkiya dai a da takan mai da martani ne ta hanyar amfani da sojin ƙasa, sai dai a farkon wannan wata a wani samame da aka kai makamancin wannan. Turkiya ta kashe mayakan na IS su 55 bayan da ta yi fama da hararar roka na tsawon mako guda. ‘Yan tawayen ƙasar Colombia sun saki wasu ‘yan jarida su uku da suka yi garkuwa da su a can wajen yankin ƙasar. A jiya Juma’a aka saki ‘yan jaridan ciki har da Salud Hernandez Mora, wadda ‘yar asalin Spaniya ce amma ya ƙasar ta Colombia. An kuma kama ta ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata a wani wuri da ake kira Catatumbo a lokacin tana aiki akan wani labari na masu shuka irin nan na kuka, wato ganyen nan da ake haɗa horar Iblis ko kuma cocaine. Yankin da aka kama ta wuri ne da ya yi ƙaurin suna wajen safarar hodar ta Iblis daga Colombia zuwa Venezuela. Sai dai ta ce waɗanda suka yi garkuwar da ita ba su musguna mata ba, amma sun yi ta sauya mata wuraren zama. Sauran ‘yan jaridan, wato Diego de Pablo da Carlos Melo, suna aikin rubuta labari ne akan sace Hernandez Mora a lokacin da aka yi awon gaba da su. Ƙasar ta Colombia dai na ƙoƙari ne ta kawo ƙarshen yakin basasan da ya addabi ƙasar wanda aka kwashe shekaru 50 ana yi da ƙungiyar nan ta ‘yan tawaye ta National Liberation Army.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashi Hausa na murya Amurka. Madan labarin mu faro daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda aka kasa dinke barkar jam'iyyar adawa ta PDP lokacin da shugaban bangare guda wato Ali Madu Sharif ya shura takalma ya fice daga zauren neman sasantawar. Ga Nasiru Adamu Hikaya.
Ganawar da kwamitin amintattun jam'iyyar adawa ta PDP don haɗe kan bangarorin da suke fafata da juna kan haƙƙin jagorancin jam'iyyar ya gudana ba tare da samun maslahar kawar da bambance-bambancen ba. Kwamitin da ya yi ƙoƙarin kiran waɗanda suka shigar da jam'iyyar ƙara kotu su janye ƙararrakin don samun sulhu. Bangaren jam'iyyar da Ibrahim Mantu ke jagoranta na nuna zai yi aiki da kwamitin shirya zaben jam'iyyar ƙarƙashin sanata Ahmed Makarfi. Gefe guda, sanata Ali Madu Sharif na tabbatar da cewa shine shugaban jam'iyyar na halal da ya bi umarnin kotu wajen ɗage babban taron jam'iyyar na Fatakwal. Jigon jam'iyyar Ahmed Ali Gulak, wanda tun farko shi shigar da ƙarar da ta tilastawa jam'iyyar bin tsarin mulkin ta na maida mulki arewa maso gabas don ƙarisa wa'adin Ahmed Mu'azu, ya ce kwamitin amintattun ya kaucewa hanya, kuma sai jagororin jam'iyyar sun dawo teburin shawari da sanata Sharif, sannan ne za a samu maslaha.
Gwamnoni da yawanci manya-manyan mu su suka bi Ali Madu Sharif har gida, suka roke shi ya zo ya kama karagar mulkin jam'iyyar nan. Ya yarda musu, sun zabe shi, ya maya gurbin Ahmadu Ma'azu. Ku ringa abubuwan da za ku yi, ku ringa karantawa kundin tsarin mulkin jam'iyyar nan. Kada ku yi abun da za ku zo ku yi regretting. Babu yadda wani a ƙasar nan zai ce zai keta ko kuma ba zai bi umarnin kotu ba. Domin kotu nan idan baka bi umarnin ba za su iya su kama ka. Wata rana abin da ranka yake so zai saba ma kundin tsarin mulki. In kuma ya saba ma kundin tsarin mulki sai ka hakura da abin da ranka yake so.
Amma mai helicopter jam'iyyar da 'yan sanda suka yi bakwa ganin saboda PDP ba ta mulki ne, watakila suna neman a kare
da 'yan sanda ai sun yi aikinsu. An je Port Harcourt, waɗansu sun yi convention a Abuja wanda ba su da hurumin yi. An je Port Harcourt, kotu ta hana zaɓuɓɓukan da za a yi. An dawo, an ci an sai tinkiya ta kai kwamiti. Dole jam'iyyar tsaro su yi taka tsantsan.
Dama shugaban amintattun sanata Walid Jibrin na rarrashin 'ya'yan jam'iyyar su dakata har a samu sulhu.
A ce mu ne kuma da mu fita daga PDP, sannan mu yi asaran kujerun nan, mu yi asaran sanatocinmu 49 haba jama'a. Ai, ya kamata mu yi tunani, mu rufa ma kanmu asiri, mu ga mu yi abin da ya kamata. mu ko me zai faru muna jam'iyyar PDP.
Yan PDP dai na cewa farin jinin jam'iyyar ne ke haddasa wannan rudani. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madala Gida Nasiru a Jamhuriyar Nijar sakamakon wani matakin gwamnatin kasar na ba matatar man Soros wacce ‘yan kasar China ne suke da galibin hannun jarinta izinin saida kashi 50 daga cikin 100 na man da take tacewa maimakon ba kamfanin Sinadep din mallakar kasar ta Nijar ya haddasa muhawara tsakanin kungiyoyin da suke fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adinai. Wakilin Muslim Munibarma na da ƙarin bayani.
Wata wasiƙar da ministan man fetur na ƙasar Nijar Pierre Fumakoye Gado ya aikewa takwaransa na kasuwanci Alma Umaru ita ce ta bayyana matakin karɓe kashi 50 daga cikin 100 na harkokin dillancin man fetur daga hannun kamfanin Sinadep zuwa hannun matatar mai ta Soros, wacce kamfanin CNPC na ƙasar China ne ke da galibin hannayen jarinta, abinda ke nufin daga yanzu matatar man na da ‘yancin bayar da asarin kashi 50 na man da ta tace ga duk wanda ta ga dama. Shugabar kungiyar Green mai fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, Hajiya Ramatu Soli, na ganin dacewar wannan mataki.
Mun ji shekaru da suka wuce bare da bare wacan Sinadep da Soros suna da matsala. Soros tana cewa Sinadep ba ta nan ga biya abun da ya kamata ta maida. Sinadep tana cewa tana nan ga biya abun ya zan kaman matsala tsakanin su. Kenan aka kawo wannan, aka ce kowa ga aikin da za a yi, an raba, babu wani matsala. Kawai abin da ya kamata mu bi sai mu sa ido. Na farko yanda nace mu tantance baril nawa ake hudda. Na biyu baril nawa ake ba Soros, baril nawa ake ba Sinadep. Ita Sinadep a nawa za ta dauko shi ta kama ƴan ƙasa, kuma a nawa za a saida muna. Ita Soros a nawa za ta saida mu ƙasashen waje, kuma riba nawa za mu ci a shekara, a nawa za mu yi muna saida.
Alhaji Abubakar Munkaila dan Dubai, wani wanda ke bin diddigin harkokin man fetur din Nijar, na cewa
yanzu duk da an ce ita ta saida rabi wannan rabi ma, to man namu dan yadda zai fita a Kamaru, wane ne ya san ne za su dauka? Abin da za su dauka, lisan da za su dauka, za su fade shi? Ka san fa Chinese, China fa dama shin ya kama kamar ci baron shi da bayan. Ka san dan China kuma da dan Nijar mai kudi. Kenan za su dauki yanda suka ga dama, su kai yanda suka ga dama abin da suka fada.
Shi kuma Alhaji Salisu Ahmadu, wani wanda ya shafe shekaru da dama yana hada-hadar mai, na cewa rashin kwararru ƴan Nijar a sha'anin man fetur ya haifar wa kasar asarar kuɗaɗe da dama.
Ita Soros sun zo neman kuɗi ne. Shi yasa suka zo suka kamfani su shinwa, su ba sun zo su yi haduwa bace ba. To amma haka waye gari, babu mutanen kwararru wanda ya zamanto aka sa a wurin wanda suke aiki na cewar peace billahi a sa aikin, a'a sai aka waye gari kuna ake kashe mu raba.
A cewar Alhaji Abubakar dan Dubai, lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta saida wa ƴan kasuwa hannayen jarin kamfanin Sinadep.
Sinadep a saida ta kwata-kwata. A saida ma ƴan kasuwa ita. A bar Soros ta fi da manta, ta tace, ta saida ma talakawa. Wannan mata ta mai da ka gani fa, in wani abu ya same ta, duk ɗan Nijar ya mun biya kuɗin nan fa, ba shi ne a kanmu da ni, kai ɗan jaridan da ni, da ɗan kasuwa, da sojan, da kowa da kowa ya mun biya.
Hukumomi a ma'aikatar ministan man fetur da na tuntuɓa a game da wannan batu sun ce matakin bayar da izinin sayar da kashi 50 daga cikin 100 na man fetur ga matatar Soros ɗin bai tabbata ba dai tukuna. Sun ce wasiƙar da suka aikewa ministan kasuwanci shawara ce suka bashi domin duba yiwuwar wannan shiri ba wai sakin marar dillancin mai ga matatar ta Soros ba, kamar yadda ake ta yayatawa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Shugaban ƙasa ka taimaka, dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
A gaida Sulaiman Muni, a cikin 'yan kwanakin rahotanni da sharhohi suka yi ta yaɗuwa a kafofin labaru a Najeriya da kuma shafukan sada zumunci na intanet, inda aka yi ta sukar lamirin wani attajiri ɗan Najeriya mai suna Muhammad Indimi kan wai ya ba da kyautar naira miliyan 400,000, wato 400,000 kenan, miliyan 400,000 ga wata jami'ar Amurka, yayin da al'ummar jiharsa ta Borno suke fama da wahalar talauci. Wani na kusa da Indimi ɗin, wato Alhaji Ahmed Ibrahim, ya ce wannan labarin ba haka yake ba.
Wannan jita-jita da mutane ke faɗi ba gaskiya ba ne. Wannan kuɗi da wannan mutumin ake cewa ya yi donating ya bada gudumawa ne dala miliyan 14 ba haka bane, dala 900 ne ya bayar kuma bisa dalilan haka. Da shi da yaran shi guda tara sun yi benefiting akan makarantan. Daya zan iya gaya maka cewa akwai postgraduate, akwai wanda suka samu postgraduate a wajen, akwai wanda suka samu degree na farko, akwai wanda suka samu degree na biyu, sannan kuma doctorate. Doctorate din shi ne wanda aka bawa shi wannan attajiri, shi Dr. Muhammadu Indini. Ai an dade ana tare, wato shi tsakanin shi da Lin din sun fi shekara 15 ana mutunci, ana sadarwa, ana zumunci tare da su. To kaga ai don ya dauki dala 900 ya bada gudumawa wanda dala 900 in aka duba a nerance a Najeriya bai fi miliyan 250 ba. To kaga yadda mutane suka dauki abun suka ce biliyan 4 ne da 200 da su menene, kuma ba haka bane.
To amma abin da mutane suke faɗa a yanar gizo shine cewa me zai sa da ya dauki kuɗi, kace ba miliyan 14 ba, miliyan 900 ne, me zai sa da ya dauki wannan kuɗi mai dan karen yawa a nerance ya bada wata jami'a da take America, maimakon a ce ya bayar a wata jami'a a nan, alal misali a nan Maiduguri, ko kuma wata cibiya ko makamancin haka.
To alhamdulillahi Malam Ibrahim Alfa, ba shine abun dubawa ba. Abun dubawa a nan shine wannan attajiri alhamdulillahi ya bada gudumawa daban-daban a wurare. Ya bada naira miliyan 200 wa mutanen da ambaliyar ruwa ta riga da su a nan a jihar Kogi. Ya bada dala miliyan 5 wanda kowa ya sani lokacin da Jonathan ya fito yake dukkan attajirai na Najeriya kowa ya kawo gudumawan shi, wanda shi da kanshi ya ce zai bi gida-gida ya bi kowane attajiri da yake Najeriya ya bada gudumawa. Shi wannan mutumin, shi wannan ya bada dala miliyan 5 kowa ya sani gashi nan a rubuce. A cikin 2014 kuma ya bada, ya kawo kayan taimako a nan a jihar Maiduguri wanda kuɗinsu ya kai biliyoyin nerori a nan a jihar Maiduguri. A 2015 shi Muhammadu Indini ya bada naira miliyan 100 wa mutanen gudun hijira da suke nan a jihar Adamawa, wanda shi gwamna Bindo da kanshi ya fito kan iya ya ce ya kamata attajirai su bi sahun Alhaji Indini saboda wannan gagaruman abin alheri da ya zo ya yi wa mutane.
Kada a sha ba da cewa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ne. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen amsoshin tambayoyi kan tsarin shugabancin jamhuriyar Nijar da kuma tarihin jam'ar Habad da ke nan Amurka. Bari mu fara da ƙarshen amsar tambaya kan tarihin jam'ar Habad. Idan mai tambayar Usman T. Usman Kanan Dabo da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya na saurare, ga Dr. Aminu Gamawa da ƙarshen amsar.
Mu da muka samu babban matsalar da na samu lokacin da na samu zuwa nan shine ta yaya zan yi na biya. Saboda kuɗin ko na saida abin da na mallaka bai wuce biya min kuɗin jirgi ba.
Okay.
Amma Allah cikin ikonsa suna da tsari a nan, idan ka cancanta kuma za ka iya yi ɗin, za a iya baka tallafi. Kuma da na zo nan ina koyarwa, ina yin nazari, ina yin bincike, ya taimaka min wajen samun kuɗaɗen da zan biya ne karatuna ba tare da na samu tallafin ko kobo daga gida ba.
Yawa. To Dr. Gama, wataƙila kuma masu saurare za su so su san ko shin wannan jami'ar tana da kamar tsarin karatu daga nesa kamar yadda sauran jami'o'i ke da shi, kamar a ce ga reshe kaza na jami'ar kuma a rinƙa yi ta kwamfuta ko wani abu haka?
To sun kiyaye, da yake ka san tana da suna, ba sa so a ɓata musu suna. Sun kiyaye irin buɗe rassa da yawa saboda matsalar da jami'o'i suke samu daga sun fara buɗe rassa, sai a ce ai rassa kaza, ba su da kayayyakin aiki ko ba su da ƙwararrun malamai. Haka zalika akwai course da wasu suke yi, abin da ake kira online course ko kuma distance learning. Maganar gaskiya shine shirin da suke da shi kawai shine akwai wato kwasa-kwasai na araha da ake ba wa mutane ba tare da an karɓi kuɗin su ba, ma'ana za a je aji sai a dauki dukkan bayanai da lectureci da aka yi sai a tattara su sai a sa su a internet, wato a sa su a yanar gizo. Mai so zai iya zuwa ya gani kamar ka zo Harvard amma kai ba daga garinka zaka iya sawa ka ji ka gani. Amma kwanan nan akwai wasu kwasa-kwasai na arha da aka fito da su wanda mutum zai iya zuwa ya yi register ta internet, amma ko ka gama wannan ba wai degree za a baka ba, amma za ka samu ilimin. Idan har masu sauraro suna son ƙarin samun bayani akan wannan, za su iya tuntuɓa ta ko ta Facebook ko ta Twitter, ni kuma zan iya ƙoƙari na gana ba su bayanin yadda mutum zai iya amfana da irin ilimi da ake da shi a nan da kuma wato kayayyakin karantarwa da ake da shi.
To wataƙila kuma za su so san shin idan ka yi wannan na yanar gizo ɗin ka samu sakamako mai kyau, akwai yadda kuma ita jami'ar za ta taimaka maka ta ɗauke ka koko dai?
Babban makasudin yin wannan shirin shine a koya wa mutane su samu ilimin. Misali yanzu kamar yadda za ka iya buɗe shafin yanar gizo, a ce akwai aji na musamman akan wannan, ko kuma yadda za ka yi kasuwanci, ka fara kasuwanci daga babu kuɗi har ka fara har ka samu kai nasara. Ni ina ganin babban abin shi ne ba ma zuwa jami'ar ba kawai, samun wannan ilimin cikin kyauta shi ne babban makasudin. Amma har ana iya baka shaidan cewa ka yi wannan karatu, ana wa tunanin shi ne idan har ka yi wannan shaidan ba mamaki idan ka sake neman shiga wani shiri na musamman zai iya taimaka maka su gane cewa to wannan haziki ne tunda har ya samu ya kammala wannan shiri da muka yi, wataƙila in aka ba shi dama ya zo nan gurin zai iya yin ƙoƙari. Dangane da tambayar ka ko akwai 'yan Najeriya da yawa a nan ko babu, akwai 'yan Najeriya. Yadda ka je ka Amurka musamman a jami'oyin ilimi za ka ga 'yan Najeriya, sai dai kash abin da zai dan baka takeici shine da yawa daga cikinsu ba 'yan Arewa ba ne, bai wuce mutum ɗaya ko biyu ne daga Arewa ba a nan Harvard, amma za ka iya samun 'yan Najeriya da ke daga wasu ɓangarori akwai su a nan. Kuma hakan nan ina ga yana da dangantaka da cewa ko da a kasar ma yawancin waɗanda suka zo daga Najeriya suka zauna a nan ba 'yan Arewa ba ne, so ba mu da yawa a nan. Amma kuma mutanenmu musamman Hausawa, mutanen Arewacin Najeriya, mutanen Nijar da sauransu, ya kamata su fahimta cewa in aka zo harkar neman ilimi akwai dama da ake da shi a nan gurin da ya kamata kar a bar su a baya. Saboda shi neman ilimi a ko'ina yake za ka same shi. Maganganu da mutane suke faɗa cewa in ka zo ba za ka iya ba ko akwai wahala ko da sauransu, duka wannan sai dai mutum bai sa a kansa ba. Muna fatan cewa da yawa daga cikin mutanenmu za su tashi su san me ake ciki. Ma akwai abin da ya shige maka duhu ne, za ku iya tuntuɓa na, insha Allah zan yi ƙoƙari na in ba ku ansa.
Sai kuma ƙarshen amsar tambaya kan tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Idan Kwamar Bala Usman Karasuwa na saurare, ga masanin tarihin jamhuriyar Nijar Malam Mainakar ta yi bukar da ƙarshen amsarka, kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo mana.
Mai tambaya na son ya san shin jamhuriyar Nijar tana da tsarin na majalisar tarayya?
A'a, majalisa ta Nijar ba majalisar tarayya bace ba. Ita majalisa ta tarayya ɗaki biyu gare ta. Akwai abin da ake cewa Assembly National, majalisar dokoki, nan ne za ka ga an zaɓi deputoti, al'umma za ta zaɓi su. Kuma kowane yanki na Nijar an san ko kujera nawa ce. Misali kamar ƙasar Zandar ɗan majalisa 33 ne, maraɗi 32, Tawa 31, in ka ɗauki kamar nan Yamai guda 10 ne. To duka dai wato wannan misali ne. Kuma a cikin majalisa ta tarayya akan yi kuma ɗaki na biyu inda akwai 'yan majalisoci da ake ɗauka su kuma a sunan jiha. In ka ɗauki musamman kamar Amurka, kowace jiha tana da wato abin da ake ce masa senator mutum biyu. A Najeriya ma wato jihohin nan 36 na Najeriya kowace akwai ɗakinsu da ake ce masa suma lashe mu da senator, kuma Najeriya majalisar wato senator kuma suma dai majalisar dokoki ne. To mu a nan Nijar ba tarayya bace ba. To saboda wannan ɗin kadai majalisar tamu ta Nijar ɗaki guda ne gare ta da ake ce ma Assembly National, kuma deputy 113 ne a Nijar. To yanzu an sauya doka, ita majalisa ta gaba da za a yi yau da sati ɗaya sati biyu, ita an kai ta a 171, kuma duka 'yan majalisa na ƙasa ne gabaki ɗaya da an zaɓe shi. Lallai za a zaɓe shi a sunan yanki kaza, a sunan gari kaza, amma da an zaɓe shi to ya tsaye da zama shi ɗan majalisa ƙasa ne gabaki ɗaya, ba na jihar shi bane ba, na ƙasa ne gabaki ɗaya. A nan Nijar kenan ya bambanta tunda ita unitar ne, ba ita federal bane ba, to ba mu da wannan ɗakin na biyu wanda ake zabowa a sunan kasashen kansu.
Kenan sai dai majalisar dokokin kasa.
Sai dai majalisar dokokin kasa da muke cewa Assembly National. Wato sakamakanta a Amerika shine abinda ake cewa la chambre des représentants. A Faransa shine ake cewa Assembly National. Zauri ne kawai na wakilan kasa. To amma akwai kasashe da yawa wanda ba tarayya bace ba. Tsari ne irin na Niger kuma suna da ɗakin nan na biyu. Musamman kasar Senegal, musamman kasar Faransa ita da kanta tana da wannan ɗakin na biyu da ake cewa chambre des sénateurs. To kuma a lokacin senator su ana zaɓo mutane ne a sunan collectivité. Collectivité a turance kamar a ce dai ba al'umma ta kasa gabaki ɗaya ba. Ita kamar wato kamar a ce dai collectivité territoriale. A cikin tsari na decentralization akwai abin da ake cewa collectivité territoriale wato tsari na al'umma localement wato kamar tsari
hukumomin kananan karkara hukumomin
tsari na kankanan karkara wanda aka ba su inci su yi dan tattalin arziki na gefe to wato su akan ba su izinin su ma su zabi mutane su kai a wannan daki na biyu da ake cewa collectivité sénateur amma aikin su yakan bambanta da na assembly nationale din dan in kamar aiki ne na doka ita assembly nationale din ita aka shishi ita aka higani kenan nan ma kaga ya bambanta da wato irin na kasashe kamar irin na tarayya
to bisa tsarin mulkin Niger shin za a iya cewa kamar majalisar tarayya ko kuma majalisar dattawa ba ta da amfani ga tsarin mulkin Niger shi yasa ake amfani da majalisar dokokin kasa kawai
a'a yo ai ita majalisa wannan ta senator din ba dan ba ta da amfani bane ba wato ai in aka kawata akwai iko da ake bata akwai abubuwa da ake sa ta yi ai an yi zancen shi lokacin da aka yi jamhuriya ta shidda a nan Niger a cikin wannan constitution an yi zancen daki na biyu da ake cewa senator shi ma za a yi shi ne tsari irin na Senegal collectivité da irin na France to sai wannan zancen aka bida shi kawai yanzu babu zancen daki wannan na biyu a cikin wannan sabon constitution ta wato jamhuriya ta bakwai to amma ko an yi shi ai ba za a bashi umarni ne za a wakilta shi bisa kan wasu irin al'amarori wato kamar tattalin arziki na gefe kamar tattalin rayuwa to abubuwa ne daga sakaka na wanda suka yi kusa da rayuwa ta dan adam su ne yawanci a duniya ake ba wannan wato daki na biyu to dan an yi shi ba zai shiga ba cikin attribution na wato abin da muka ce ma assembly national yanzu kowace kasa tana da tsarin ta tana da yanayin ta kuma ta sa gaba wani guri sai ta yi niyyar ko ta sa wannan dakin na biyu ko ta riba ta gani ana iya dangana ba tilis bane ba sai an yi shi
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Aminu Gamawa da Malam Mainakar Taibukar da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
a gaida Ibrahim ga takardar labaran duniya
Wata wasiƙa dauke da san hannun ƙwararru 150 a fannin kiwon lafiya ta yi kira da dage ko kuma a maida gasar wasannin Olympics da za a yi a Brazil zuwa wata ƙasa saboda barkewar annobar cutar Zika. Waɗanda suka saka hannun a wasiƙar sun haɗa da ƙwararru a fannin kiwon lafiyan da jami'o'i daga ƙasashe da dama inda suka nuna cewa an kai hankali nesa idan aka gudanar da gasar kuma hakan bai dace ba. Wasu sabbin alƙaluma da ƙungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar sun nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin Afirka su bi ta Algeria da Libya sannan su nosa yankin nahiyar Turai. An bayyana alƙaluman ne a wani rahoto da ƙungiyar ta fitar wanda ya nuna cewa fiye da baƙin haure 60,000 sun ratsa ta hamadar yankin Agadez da ke jamhuriyar Nijar tsakanin watan Fabrairu da na Afrilun wannan shekara. Kusan masu zanga-zanga 1,000 ne suka yi dandazo tare da raira waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke San Diego.
Masu sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai can da ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen kafin mai ban kwana. Muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Adamu Ƙarafa inda muke taya su muna auren ɗiyarsu Nafisatu Sana Adamu Ƙarafa wadda aka ɗaura yau a birnin Jos a jihar Plateau yanzu a madadin saura abokan aiki musamman ma Mahmud Lalo da Caleb Gate Chiu Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.